Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 28 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa ba mu kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addancin Russia. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar trela a jiya Litinin. Wani kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairu 2021 a majalisar dokokin Amurka ya gudanar da wani taron bazata a yau Talata.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya kare matakin da gwamnatinsa ta dauka na baiwa al'umar jihar damar mallakar bindiga don kare kansu.
Mu za mu yi abun ne a ilmanci, shi yasa muka kawo wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa. Ko muka ce kowane gari Emirat kenan masarauta za a ɗauki mutum 100 sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane.
Za kuma ku ji cewa Bankin Duniya ya kaddamar da wani shiri mai koyar da wasu dabaru wa 'yan makaranta da ke kasashen yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya domin samun ingantaccen ilimi. Muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addancin Russia. Zelensky ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Ganawar ta wayar tarho da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ta zo ne gabanin fara taron shugabannin NATO a Madrid, inda ake sa ran Ukraine za ta kasance cikin manyan batutuwan da za a tattauna. Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa kawancin sojan ƙasashen yammacin duniya yana ayyana ƙarin adadin sojojin da ke cikin shirin karta kwana da ya ruɓanya har sau 7 daga 40,000 zuwa sama da 300,000. Masu aikin ceto a tsakiyar kasar Ukraine sun yi aiki a yau Talata domin neman waɗanda suka tsira da rayukansu a wata cibiyar kasuwanci da dakarun Rasha suka kai hari da makami mai linzami a ranar Litinin, inda suka kashe akalla mutum 18. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar trela a jiya Litinin. Shugaban hukumar kashe gobara ta San Antonio Charles Hood ya shaida wa manema labarai cewa an kai wasu mutane 16 asibiti domin yi musu jinyar sanadiyar matsanancin zafi da suka fuskanta, ciki har da yara 4. An gano motar ce a kusa da titin jirgin kasa a wani yanki mai nisa da ke wajen kudancin San Antonio. Yanayin zafi mai tsanani a birnin ya kai ma'aunin Celsius 39.3 a Fahrenheit, haɗe da danshi mai zafi. 'Yan sandan San Antonio sun ce har yanzu ba za su iya bayyana inda mutanen da ke cikin motar suka fito ba. A halin yanzu hukumomin tarayya ne suke jagorantar binciken. A shekarar 2017 bakin haure 10 ne suka mutu bayan da suka makale a cikin wata motar trela da 'yan sandan San Antonio suka gano a wani wurin ajiye motoci na Walmart. An yanke wa direban wannan babbar mota hukuncin ɗaurin rai da rai kan laifin da ya yi a harkar fasakaurin mutane. To ana shan labaran duniyan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Gwamnan jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya Bello Matawalle ya kare matakin da gwamnatinsa ta dauka na baiwa al'umar jihar damar mallakar bindiga don su kare kansu. wannan mataki da gwamnatin ta Zamfara ta dauka ya haifar da cece kuce tsakanin al'umman Najeriya. Sai dai gwamna Matawalle ya ce turace ta kai bango, kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilin murya Amurka Halima Abdurrauf ta wayar tarho.
To kamar yadda kuka ji, abu ne wanda an dade ana yin shi a jihar Zamfara. Na sha kai kuka ta ko ina, ba wai soja ba su kokari ba, suna kokari, amma abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan banda da yanta da ke yi, zaki ga karamar hukumar mulki, akwai su kuma suna ta'addanci, wanda kuma sojojin gaskiya magana ba su da yawan da za su ta su kuma magana yakin irin wayannan mutane, ba wai abu ne wanda za a ce sai soja ya jira an kai attack ba, sannan su ta yi. Kamata ita rundunar sojoji ta shirya musamman na yadda za ta je ta kai yaki har ko hatta kuna wayannan yan ta'adda. Amma idan za a ce koyo shi sai sun kawo farmaki ga talakawa ga bayan Allah sannan a je a ce a bi su, ba zai yi ba.
To your excellency, sai mutane ke ganin yanayin da ake ciki na tsaro idan aka ba wa yan jaha dama su mallaki bindigogi ko abubuwan da za su iya kare kansu, abubuwan za su kara ta'azzara ne, ko ya kake ganin wannan al'amari kuma da tsarin da za a bi wajen ba da lasisi?
Ai mu za mu abun ne a ilmanci, shi yasa muka kawo wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa. Ko muka ce kowane gari Emirates kenan masarauta za a ɗauki mutum 500, mutanen 500 akwai form da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne, ko ba su da wani rakon na kriminalci ko wata illa gari su, za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama wa. Saboda haka dole a zo zan fara ayi musu training mutane, in dai da gaske ana son yakin ya kare, sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare. Idan yau Allah ya bada sa'a aka ci karhin ta'addanci za su zanwara, to ina tabbatar miki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya. Me yasa ake sake, me yasa ake wasa, me yasa ake sanin ga kawo mutanen da za su kawo karshen wannan matsala a jihar Zamfara? Idan Maiduguri abu ya sauki, a dauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara. Yanzu ina tabbatar miki Zamfara babu da kankan yaki ko daya, sannan a to a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa maka mu gaskiya, zan yi fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta. Dole ne.
To me girma wannan, kana nufin abinda wannan sanarwa da kuka fitar a jihar Zamfara ke nufi shine a kafa runduna ta musamman da za su yaki wayannan miyagu?
Ai kowannan rundunar mu da muka yi ai mun sa duka jami'an tsaro suna ciki, saboda inda gaske ne sun zo su taimaki al'umma, inda gaske ne jami'an tsaro suna son wannan yakin ya kare, to wannan tsarin da mun kai shi a daidai, to karo jami'an tsaro a taho a shiga daji a kai yaki gidajen yan ta'adda gaba, a jira sai yan ta'adda sun kawo yaki ga al'umma ba sannan a ce a ta yaki su, bai yiwuwa.
Kuma gwamna, kamar an yi wa wannan magana da kai mummunar fassara kenan, dan abin da ake gani shine ana son a rika ba wa duk yan jihar Zamfara gaba daya a basu bindiga, abin da mutane ke fahimta da wannan
magana. Mu tsarin da muka yi wanda duk za a samu bindiga dole sai mutum ne wanda ya kai shekarun da doka ta yadda kenan shekara 18, kuma sai an tabbatar da lafiyar shi da hankalin shi. Yanzu misali zaki ga cewa dan ta'adda ya shigo garin da ke da kila mutum sun kai 20,000 ko 30,000, akwai matasa majiya karfi ga garin nan sun kai kila 10,000, amma sai ki ga yaro biyar sun zo da bindigogi sun taho sun tarwatsa garin nan, don me? Saboda mutanen gari ba su da umurnin da za su rika makami kuma sun yi biyayya ga gwamnati. To idan sun san da cewa akwai mutum 300 cikin wannan garin suna da makami ba su isuwa, to saboda haka mu za mu shi mu tsabtace abun yadda zai kasance kowace mazaba muna da waɗanda za su tsare garin nan. Idan jami'an tsaro sun ji sun gani suna iya zuwa su kai, sannan in mutanen garin nan sun san inda yan ta'adda suke za su kai musu farmaki, to jami'an tsaro in suna iya rike su su rike su tare su, in ko ba su iya sulhu su yaki mutanen nan, shine ma'ana.
Na'am.
A matsayina na gwamnati dole in duk abin da zan yi kare rayuwar al'umma jihar Zamfara.
Daga ƙarshe rundunar sojan Najeriya ta ce ba ku da hurumin daukan irin wannan mataki, ko menene ra'ayinka dangane da wannan?
In ba mu da hurumi gwamnoni, mu mun ka san kitinar da muke ciki, mu mun ka san matsalar da muke ciki, saboda kai a matsayinka na gwamna ba ka iya ba da umarni a duk umarninka da jami'an tsaro, da abin da chief of defense staff ya faɗa, wannan bai ku kamata wannan magana ba, domin wannan ya nuna kasa kenan gare su, domin kenan mu gwamnoni ya wanke mu don ba mu iya ba soja umarni da umarni, kuma ka to tunda ba mu iya ba su umarni su bi umarnin mu, kuma ana kashe mutanen mu, shikenan sai mu zauna mu rafke hannuwan mu mu ce ba mu yin hanyar da za mu taimaki al'umma, kuma Allah ya dora mu wannan nauyin na kare dukiyar al'umma da rayukan su, sai mu ce ba mu initiating wani abu wanda za mu tabbatar da mun kare rayukan al'umma, mun ya kai mu, kuma babban abin da a matsalar Allah shi da ni, shugaban kasa babu abin da bai ba.
Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle kenan. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karashin labaran duniya.
Wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe mutane uku na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna tare da raunata wani a yau Talata, duk da cewa kasar ta sake samun bullar cutar mai nakasa mutum. Jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin Waziristan, gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da Afghanistan. Hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya. Kwayar cutar shan inna ta gurgunta yara 11 a Pakistan a wannan shekara, adadi mafi girma da aka gani a duniya. Jami'an Colombia sun ce mutane hudu ne suka mutu yayin da fiye da 300 suka jikkata sakamakon rugujewar wani katafaren filin wasa a ranar Lahadi a wani wasan hawan sa a birnin El Espanyol. Shugaba Ivan Duque ya ce zai bada umarnin gudanar da bincike tare da nuna goyon baya ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Rugujewar ta faru ne a yayin wani bikin gargajiya inda jama'a suka shiga wurin wasan domin wasa da bijimai. Jami'ai da dama, ciki har da zababben shugaban ƙasar Gustavo Petro, sun yi kira da a haramta irin waɗannan wasannin gargajiya saboda haɗuran da ke tattare da su.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Bankin Duniya ya kaddamar da wani shiri mai koyar da wasu dabaru da ga 'yan makaranta da ke kasashen yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya domin samun ingantaccen ilimi da kuma saukin samun ayyuka bayan kammala karatu. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani bayan ya halarci wurin shirin a birnin Accra na Ghana.
An dai kiyasta cewa duk da cigaban da ake jin an samu na samun damar ilimi cikin shekaru 10 da sun kashuɗe, kashi 80 na yara masu shekaru 10 a nahiyar ba su iya karantawa, su fahimci sauƙaƙƙen rubutu, kuma sama da yara miliyan 32 na cigaba da garan ramba ba su zuwa makaranta, kaso mafi girma a duniya na waɗanda ba su zuwa makaranta ɗin. Mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia ya ce sa ido akan ilimi mai inganci zai gina ƙasar, abinda kenan yasa ake buƙatar aikin haɗin gwiwa don samun ƙarfafuwa a fagen yadda za a ƙarfafa gwiwar mutane domin ci gaba, ya ce. Adadi na abinda ake gani dai dahir suke cewa sa ido akan ilimi mai kyau don ci gaba ne da bunƙasa, sai dai ba za mu iya kawo canji ba tare da ginawa da tabbatar da ginshiƙin siyasa a nahiyar ba. A tarin ƙasashen nahiyar ana buƙatar ƙara himmantuwa don daɗin basira a fagen karatu na gwamnati saboda cimma ƙarin natija, haɗin kai da kuma hurɗa. Mataimakin shugaban Bankin Duniya a yammaci da tsakiyar Afirka Usman Diagana a jawabinsa ya ce dabarar da aka kirkiro na ƙawancin ƙasashen Afirka ta shugabanninsu zai cimma buƙatun ƙasar ta Afirka. Ya jinjina wa ƙasar Ghana da ta yi ta maza wurin farfaɗo da fagen ilimi ɗin ta bayar da ilimin sakandare kyauta tare da inganta ilimin koyon fasaha da sana'ar hannu da ake cewa TVET. Ghana abin misali ne na ilimi kyauta a Afirka ta yamma. Gwamnatinku ta gabatar da wasu gyare-gyaren farfaɗo da nemar ilimi tare da zamanta koyarwa da koyon karatu, tare kuma da inganta ilimin gabatar da dabarar karatu ɗin daga shekara ta 2018 zuwa 2030. Kun kaddamar da tarin gyare-gyare dangane da shirye-shiryen karatu da sun ka haɗa da ilimin sakandare kyauta, shir shirin koyar da karatu da inganta ilimin fasaha da koyon aikin hannu da ake cewa TVET. Ministan kuɗi Kenneth Fora ta jawabinsa na marhaba ya ce kasar Afirka za ta iya samun alfanu masu yawa muddin aka zuba kuɗi a wannan fage. A dalilin haka tilas mu zabura yadda ba za mu bar kowa a baya ba in har muna begin yin nasara a nahiyar nan. Mu ci gaba da nuna damuwa game da irin koma bayan da muke samu na farko karatu a ɓangaren nahiyarmu na yammaci da tsakiyar Afirka ya samu mummunan sakamako na rashin kokari a dalilin ƙarancin malaman karantarwa. Kusan kashi ɗaya bisa uku na waɗanda ba su da karatu suna a Afirka ta yamma ne. Kimanin yara miliyan 42 da ya kamata suna makaranta ba sa zuwa makaranta ɗin, kuma biyu cikin biyar na 'yan yara da ke barin makaranta a Afirka ta yamma suke. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaya da Ridwan Abbas da wannan rahoton. To bari mu kuma mu koma Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi nasarar cafke wasu mutane uku da ake zargin sun cire idanun wani yaro dan shekaru 16 a unguwar Yalwa da ke wajen garin Bauchi a makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton daga Bauchi.
A tattaunawa da kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi, CP Umar Sanda, ya ce biyo bayan wasu bayanai ne da yaron da aka kwakulewa idan dunan da karfin tsiya ya shaida musu ya kai ga kama mutumin na farko mai suna Isaac Ezekiel mai shekaru 32. Daga bisani shi Isaac din ya shaida wa 'yan sandan sauran mutane biyu da suka hada da Nelson Bawa mai shekaru 38 ɗan garin Kabuir a jihar Plateau da kuma Yohana Luka ɗan garin Abdiyar a jihar Plateau ɗin shi ma. Dukkan mutanen suna hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike.
To alhamdulillah da Allah ya ba mu sa'a mu samu wanda suka yi wannan mummunan aikin kawo shi wajen yaro. Yaro yana jin muryansa sai ce ai shi ne shi ya ɗebe masa ido. To a guje sai muka kama shi muka dakile shi muka ɗauke shi muka kai shi da muka kai shi gidansa. Rigan da yaron ya faɗa muka same shi da shi da takalminsa ɗin da kuma tafin nashi shi ne sai muka ce masa ta kai yaya aka yi da fari ya fara gardama amma daga baya sai muka ce masa to da ka dabare sai muka fara bincika gidansa muka same shi da wannan takalmansa ɗin ido ya muka kamura muka ido yaro ya zuba ta a cikin kwarya ya rufe ta da wata tsumma daga nan kuma shi ne ya ce wannan aikin. Kaza me yasa kai wannan aiki yake saboda ya yi masa layin bata bokan da shi da wanda ya kwara yaron ido sai muka kama shi shi ma to dukansu dai su uku suna nan. To yanzu dai har yanda ake cikin kenan. To amma muna cikin bincike har yanzu dai.
To yanzu shi yaron yana ina?
Yaron yana asibiti yana trauma center. Likitoci dai suka ce sai sun sake masa aiki na musamman saboda kwayan idon da karfi aka yi amma balla wayan tsaba ba da wanda idan asibiti ba su gyara ba tun yanzu zai ba shi wahala a rayuwa kan kaba.
Na ziyarci asibitin koyarwa na Abubakar Tuba Bello da ke Bauchi domin jin ta bakin yaron da aka kwakulewa idan dina Zubairu Salisu ya buƙaci da aiwatarwa mutumin da irin abin da ya masa a maimakon cewa za a bi dogon shari'a.
Zubairu Salisu ne abin da nake kawai kamar yadda ya ma a yi mushi kawai ba sai an tsaya wata dogon shari'a ba abin da ya ma kawai a yi mushi wannan za a iya cewa za a tsaya wata shari'a ne har ƙarshen a kisa yi mutu gaba ɗaya abin da nake roƙon gwamnati kawai ta ma yadda ya ma kawai a yi mushi abin da nake roƙo kenan.
Malam Salisu Katsina shine mahaifin yaron da aka kwakulewa idan dinan shi ma dai ya buƙaci ganin an bi kadin yaron nasa kamar yadda ya bukata.
Ni sunana Malam Salisu Katsina, bayani na da wannan bawan Allah dai ne na turo shi makaranta. Ta tashi makaranta ta neman abincinsa wannan mutumin ya kware sa ya tafi da sa ya ji ya cuta masa. Don haka ni dai yanzu abinda duk ya bada bayani abinda yake su haƙinsa abibin haƙinsa abinda wannan bawan Allah cuta masa yadda ya masa shi ma a yi masa.
Abdulhamid Muhammad, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaishe ka Muhammad Abdul Wahab. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 16 na safe da minti 19, karfe 11 da minti 19, karfe 4 kenan na yamma da minti 19 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 20 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashoshinmu na VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumunsu. Yanzu kuma ga shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nadina kidaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta fadi da wuri kuma ta faɗi yawan murabba'in ruwan da za a samu a fadin ƙasar. Hakan ya sa majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasar da sauran masu ruwa da tsakiyar harkar noma suka fitar da iri daban-daban a kowane ɓangare na ƙasar da suka haɗa da masu jura fari, wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar. Duk da cewa hukumar na fuskantar kalubale a bangaren alkama sakamakon yadda kasar ke yawan amfani da ita, yanzu hukumar na kan bincike don gano irin alkama da za ta fitar da yabanya mai yawa cikin kankanin lokaci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Hawwa Umar ta tattauna mana da Ibrahim Musa, mamba a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a Najeriya, inda ta fara da tambayarsa ko me yake faruwa a harkar noma a wannan shekara.
To da farko dai hukumar yanayi ta riga ta fitar da hasashenta, ta faɗi cewa damuna za ta faɗi da wuri da kuma yawan murabba'in ruwan da za a samu a koina faɗin ƙasar nan. Mu a matsayinmu na hukuma a ƙarƙashin ma'aikatar aikin gona, wato majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa da haɗin gwiwa da kamfanoni masu rijista da jami'o'i waɗanda suke da tsangayoyi na aikin gona masu nazari da halittar tsirrai, an fitar da iri ruwa daban-daban a kowane ɓangare na ƙasa da masu jure fari, da masu jure wuta-wuta, da masu amfani da taki kaɗan. Sannan kuma domin mu tabbatar mun daɗe a matsayinmu na hukuma, muna shushuka waɗannan iri ruwa a filayen gwaji a jihohi daban-daban. Mun shushuka a jihohi da dama musamman arewacin Najeriya. Sannan kuma mun fito da abubuwa guda biyu. Na farko an yi doka, shugaban ƙasa ya sa mata hannu, duk wani masanin halittar tsirrai daga jami'a ko da kamfanin ingantaccen iri ya fito da irinsa, babu yanda za a wani sace masa fasaharsa. Kuma a matsayinmu na ƙasa, idan muka fitar da irinmu ko wata ƙasa ce take so, dole sai ta zo ta sami gwamnatin Najeriya, ta nemi izininta, sannan ta biya wasu kuɗaɗe kafin a saki wannan iri. In ta ɗauka kuma ba da izinin Najeriya ba, to za mu iya ƙara mu samu su biya mu diya. So duk waɗannan abubuwan mun yi domin mu ƙarfafawa ainihin su malaman gonan da malaman jami'o'i, shehunan malamai a ɓangaren abin da ya shafi kimiyyar aikin gona, ya kasance sun zage dantse domin su fitar mana da ilinduka da manomanmu za su yi amfani da shi. Wannan kenan. Sannan na biyu, mun fitar da wani alade wanda kowanne kamfanin iri ko na jiha, gwamnatin jiha ne, domin akwai gwamnatocin jihohi da muka yi wa rijista kamar su Kano, Jigawa, Kaduna, Borno, duk jihohin arewacin Najeriya suna da kamfanonukan ingantaccen iri da muka rijista, saboda mun san cewa akwai ma'aikatan gona a jihohin nan. Muna son su ma a matsayinsu na ma'aikatan manoma, ma'aikatu a jihohin su sun san yankunan su, sun san karkarar su, sun san yanayin yanda halittar ƙasar su take. So idan sun yi amfani da ainihin bincike da fito daga jami'o'i, domin kowace jiha tana da jami'ar ta na jiha, wasu ma suna da jami'o'in kimiyya abin nan da fasaha, wasu na da su na gwamnatin tarayya, kuma duk jami'o'in nan idan kin je akwai tsangaya su kutumta aikin gona wanda fannuka daban-daban ake karantarwa a gurin. Saboda haka mun ba su wannan dama mu musu register suna ta gaggwadawa sun kuma yi nasara sun fito da iliruka su ma wanda suke mu'amala da manoman mu na karkara kananan hukumomi da jihohinmu to wannan ya taimakawa su ainihin wannan alabin da muka yi zai taimaka ainihin manoma domin a kare musu su ma muradin su su tabbatar da irin da suka shuka ingantacce ne san daga ina irin yake kuma su san yaushe akai irin yaushe zai baci kana kankarewa akwai number a jiki amma bayani yanda zaka tura wannan number din kamar yanda ake na katin waya ko magani haka ko marnar da sai kana tura za a ce ma ingantacce ne lokaci kaza akai shi lokaci kaza zai lalace tsawon wata kaza zai ko kwana kaza zai daga shuka shi har a girbe shi so wannan ma mun fitar da wannan yanayi sannan sai abubuwa da babban bankin kasa yake yi yana aiki tare da ma'aikatar gona da sauran ma'aikatu wanda suka shafi manoma domin a tabbatar da shi manomi ya samu an masa tallafi yanda zai yi noman ba tare da wahala ba domin ya bunƙasa tattalin arzikin kasa kasancewar wannan gwamnati a cikin kudurorinta babban kudurinta ne na ainihin karkata tattalin arzikin kasar nan zuwa ga aikin noma so wannan ma babban banki da ma'aikatar aikin gona tana yi
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin mu Abuja Hawwa Umar sai kuma Jule Leather Creation da ta taimaka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla to ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Saban Gida da Comrade Hamza Sule inda suka ce hakika ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi su yi kokarin samar da takin zamani a wannan lokaci da damuna ta sauka ba wai sai ta je karshe ba domin a lokuta da dama sai kaga sai damuna ta je karshe suke samar da takin daga karshe muke addu'ar Allah ya bamu damuna mai albarka amin Sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo. Yace hakika matakin da mai shari'a Tanko Muhammad ya dauka na yin murabus daga makamin alƙalin alƙalai na ƙasa abin ya bawa ne. Ina yi masa fatan alkhairi. Ina taya murna ga sabon muƙaddashin alƙalin alƙalan da aka rantsar. Da ya cike wannan gidi. Daga bisani nake addu'ar Allah ya sa hakan ya zama shine alkhairi ga al'ummar ƙasar Najeriya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga kawo mai ruwan da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar jihar Zamfara Allah ubangiji ya kawo ƙarshen sa amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babandi Mamman Bande da Isufu Suleiman Madatti da Iliya Mai Shayi garin Daura suka ce baiwa al'umma damar mallakar bindiga domin su kare kansu da gwamnatin jihar Zamfara ta yi bai dace ba ba a maganin wuta da wuta ya kamata a ƙara yawan jami'an tsaro shine mafita to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku
an gaishe ki Zara Ufage Yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice.
A takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata ya jaddada buƙatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addacin Russia. Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar trailer a jiya Litinin. Shugaban hukumar kashe gobara ta San Antonio, Charles Hood, ya shaida wa manema labarai cewa an kai wasu mutane 16 asibiti domin yi musu jinya sanadiyar matsanancin zafi da suka fuskanta ciki har da yara 4. Wani kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun 2021 a majalisar dokokin Amurka yana gudanar da wani taron bazata a yau Talata don gabatar da hujjoji da aka samu kwanan nan tare da sauraron bahasin shaidu.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chad. Za kuma mu dawo da wani sabbin shirye-shirye. Za ku ji idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da nake muku fatan alheri ku huta lafiya. Amma kada ku yi nisa, domin shirin yau da gobe na tafi.